'yan kasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci dadi ba, ba alkawarorin kariya ba, inda ma su irin wannan a gaba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
A ni dala ban taba yin amfani da ita ba. Mu yanzu dalan nan ta sa abubuwa da yawa a kasuwancin mu ya zama abin da ya zama wallahi sai dai hakuri.
A ni dala ma sai in ce gani na da ita ma bai fa irga ba, amma kuma azabar da tarar ke ji a jikina ta yi yawa.
Kayan abinci ya yi tsada, yanzu a ce shinkafa tamu ta Najeriya ana sai da kwano 3,600 da 500 2060.
Yadda hauhawar farashin kudaden ketare musamman takardun dala ke mummunan tasiri ga haƙoƙi da 'yancin rayuwar 'yan ƙasa a Najeriya shine batunmu na yau. A dakace mu.
A Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma ta shi hana su da gaggawa.
Madalla. Masu saurare, batun hauhawar farashin kudaden ƙetare musamman takardun kuɗi na dala a kasuwar musayar kuɗi ta Najeriya na ci gaba da mummunan tasiri ga rayuwar 'yan ƙasar kusan ta kowane fanni. A makon jiya an canza dala ɗaya ta Amurka akan fiye da naira 1,500, al'amarin da ya ƙara tada rudani a fagen tattalin arzikin Najeriya, musamman la'akari da yadda farashin dalar ke shafar farashin sauran kayayyakin amfanin yau da kullum da sauransu. Yanzu haka dai 'yan ƙasar sun fara kokawa game da wannan yanayi, musamman talakawa da ƙanana da kuma matsakaitan masu sana'o'in hannu, la'akari da cewa al'amarin ya kama tafarkin tauye haƙoƙi da 'yancinsu na rayuwa, duk da cewa galibinsu ko dai ba su san ma kuɗin takardun dalar ba, ko kuma ba ma sa amfani da wannan kuɗi na ƙetare da ake kira dala.
Sunana Nura Haladu, karamin ɗan kasuwa. A ni dala ban taɓa yin amfani da ita ba, amma ina jin mafiya mutane dai suna yawan magana akan ta, ana yawan magana akan ta, komai sai a ce mana ma maganar dala. Mu yanzu dalan nan ta sa abubuwa da yawa a kasuwancin mu ya zama abin da ya zama wallahi sai dai hakuri. Ya kamata a dau mana dan wani mataki akai, ko kuma a san yanda za a yi mana, mu san yanda abubuwan nan su dan dawo normal yanda muke. Yanzu komai ya canja, abubuwa da yawa sun tashi, komai a ce dala, komai sai a magana dala. Da dai gaskiya masu yawa su yankan suna zuwa sosai da sosai, amma yanzu wanda ya san abin yayi kasa sosai, yayi lo kasan ma sosai, wallahi ba a tunanin ma yanda ake gaban abin, kamar ma mutum ya hakura da yin harkokin kasuwancin ya zauna. Mu dallan mu rasa yanda abin yake, mu rasa yanda zamu sa kanmu kuma a cikin wannan yanayin abubuwa. To yasa muke ta yi magana akan cewa dala ya kamata a dau mana wani mataki akai, wanda ko mu samu sassauci ko kuma samu wani rage akan wani abubuwan wanda muke na kasuwanci.
Suna na Duwa. A ni dala ma sai in ce gani na da ita ma bai fa irga ba, amma kuma azabar da tarar ke ji a jikina ta yi yawa, saboda komai kasuwa an kaje sai a ce dala ta yi tsada, domin da dala ake siya. Kuma mu an zo ƙananan 'yan kasuwa, mu da ba mu san ta ba, kuma ta zo abin ya zo ya shafe mu. Gaskiya yanayin wannan dala ta yi tsada, mun shiga wani kunci na rayuwa, kasuwa ta lalace, mun rasa yanda za mu yi wallahi. Wannan dala ta samu a wani yanayi, wallahi ciniki yanzu gashi sai a hankali. In ka sai a biyo gobe, in ka je ya ƙara, in an jima ma yanzu ka siya da safen an jima ka je ya ƙara kuɗi, ga ba kuɗi, dala ta yi tsada. Fata na Allah ya kawo mana sauki, Allah ya kawo sassauci, Allah ya karye dala.
Gaskiya abubuwan sun yi yawa, kayan abinci ya yi tsada. Yanzu a ce shinkafa tamu ta Najeriya ana sai da kwano 3,600 2,060. Tamu ta Najeriya, wanda Buhari yake magana cewa idan an yi noma mun yi ta Najeriya za ta yi sauko, kuma abun ya ma fi da tsada, ya ma fi ta wajen. Gaskiya ana yin mawuyacin rayuwa, tunda mutane yanzu wallahi wasu da ƙyar ma suke cin abinci sau ɗaya. Ga dukkan alamu ma fa za a yi ta mutuwa, yana rayuwa yana cin abinci sau ɗaya, kana waje kuma kana samu da ƙyar ka ci sau ɗaya, wanda yake kurkuku kuma ai sai ya fi ka rayuwa.
To sai dai masu ilimin tattalin arziki a Najeriya irin su da Tagarzali Ado na kwalejin nazarin harkokin gudanarwa da lamuran kuɗaɗe ta Kano sun yi fashin baki akan alaƙar kuɗaɗen dala da kuma rayuwar talakawa masu ƙananan sana'o'in hannu.
Wato wannan abin da yake faruwa yana iya nuna maka rauni da rashin ƙarfi na tattalin arzikin Najeriya. A rauni na nufin cewa abubuwa da yawa ba a cikin gida ake yin sa ba, kamfanin nukan mu ba za su iya yi mana abubuwan duk da muke bukata ba. Idan ka bi abubuwa ka zazzage su, za ka ga cewa wannan abubuwan suna da dangantaka ko ba ta kudda kurba, akwai dangantaka da dala din nan da kake magana. Misali masu karas masu rake cewa da an yi magana sai su yi maganar dala. To tattalin arzikin Najeriya saboda rauninsa ba kamar wasu kasashe ba, da idan ka dauki mai karas ka dauki mai rake abubuwa ne da ya kamata a ce ka cukan an yi su da kayayyakin sarrafa na cikin gida. Yanzu misali mu dauki mai karas, idan kana ganin karas din da kake siya ka ganshi an je an siye shi a wudu da an shigo da shi birni, sai ka yi mamaki ka ce me yasa mai karas zai ma maganar dala. To akwai dalili. Yanzu misali shi karas din irin da aka shuka aka dasa ko daga tsashi aka yi ko shuka shi aka yi ba hukumomin bincike na noma na Najeriya ne suke suka yi shi ba, na baka wannan ka je ka duba kirkirin nan da ake zaga da kasar waje ake shigo da shi. Kaga idan za a sai shi kiri da kasar waje me za a amfani da shi? Da dala za a ci shi. Na biyu, banda irin karas din na tabbata shi takin da aka sa wa karas din, idan takin a nan aka yi shi to akwai wasu ma'adanai na sarrafa takin su da dala aka siyo su a cikin kasar waje aka siyo su, kaga sun shiga cikin karas din. Idan yanzu ka dauki shi ruwan da ake bawa karas din, injin da ake bar ruwan da ita karfin mesar ai da kasar waje aka siyo ta ba mu ta mu ba, kaga a nan dala ta shafi karas din. Idan aka wanke karas din aka zuba shi, na tabbata da koshi da gona zuwa kasuwa shi ma maganar dalan ne. Wannan wani abu ne yake nuna maka mai ban tsoro a Najeriya cewa rayuwar talaka da mai kudi da talaka shugabanni da kowa an alakanta ta akan dala. Shine a bangaren tattalin arziki muke cewa dollarization, cewa dala ta zo ta yi kane-kane duk da ba kudin kasar Najeriya bane, kudi ne na kasar waje kuma kudi ne da ake amfani da shi ake yin kasuwanci, amma asirin sa ya taba rayuwar mu ya shiga fiye da inda ba ka zar.
Gaba a cikin shirin za mu ji matakan da ya kamata a dauka domin magance wannan matsala.
Duka da an soci ya inganta kasa ta tarar da waɗansun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su zo su yi kallanta, komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka.
Madalla matsore da yake wannan batu na hauhawar farashin dala a kasuwar musayar kudade ta Najeriya ya shafi farashin dukkanin kayayyaki da 'yan kasar suke amfani da su, al'amarin da ke sanya rayuwa ke tsauri ga 'yan kasar. Masanin tattalin arziki Dr. Gazali Ado ya kawo wasu matakai da ya kamata a ce mahukuntan kasar ta Najeriya sun dauka.
Matakai da za a dauka matakai kala biyu ne, akwai wanda suke na gajeren zango akwai na dogon zango. Dole kasar nan a karfafawa 'yan Najeriya musamman 'yan kasuwa a gyara noma, kayan noma na Najeriya irin su zogon rodo, irin su riɗi, irin su waken soya, idan za a haɓaka nomansu a yi su kayayyaki ne da su cikin nan da za a dinga fitar da su dalar tana shigowa. Shi matsalar tsadar dalar nan ta wuri biyu ne, ta shigowar ta da kuma buƙatar ta. Shigowar dala ta hanya ɗaya ce, ta mai ne, man fetur ne kawai ake shigo da dala. To yanzu saboda bashin da muka dauka, kudin man fetur din mu kashi wajen 80 da wani abu cikin 100 idan an siyar ai biyan bashi ake. Yau da za a ce dalar nan za ta shigo da yawa ta hanyar man fetur, ta hanyar kayayyakin da ba na man fetur ba, idan ka siyar ka samu dalar sai ka shigo da kayayyakin da kake so. Sannan idan tayin gwamnati za ta yi wani tsari na shekara 8 ko na shekara 7 cewa a yanke wasu kayayyaki da kaza da kaza da kaza da kaza ba za a shigo da su ba, a zo a yi su a gida, to na tabbata za a dauki wannan matakan. Lalle ilalla wannan dala tasirinta zai ragu kuma farashinta zai ragu, za a samu sauki.
To Allah ya sa a dace. Mazaure ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Assalamu alaikum.
Garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni tabidar ilmi shine manufar mulkin kanmu.